Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya ji mu ta gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 15 ga watan Satumba na shekarar 2020 maganar kenan.
Zauren shirin sashen Hausa na muryar Amurka na lafiya uwar jiki karkashin jagorancin Hajiya Aisha Tasile.
Yau maudu'in da za a tattauna akan shine cutar daji ko kansa a Turanci. Mun dauko wannan maudu'in ne domin tunasar da al'umma duk da cewa ana yawan tabo wannan batu.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba, za mu leka zauren lafiya uwar jiki wanda abokiyar aikinmu Hajiya Aisha Tasili ke jagoranta kowace ranar Alhamis a shirinmu na rana. Ta sami tattaunawa da Dr. Mubarak Labaran Liman, malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Nuhu Bamalli da ke Zaria a jihar Kaduna, akan wannan cuta ta sankara ko cutar daji.
Zamu yawayi cutar kansa wanda ake kira daji, cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar. Kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak Labaran Liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Nigeria, yayi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. Zai mana bayani akan rabe-raben cutar, yadda take yaduwa, da kuma abubuwa da ke kawo cutar, har ma da matakan kariyar. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak, wace cuta ce kansa?
To alhamdulillah, ya ishi ba shakka kan ita wato cutar kansa wanda yawancin al'ummarmu na Hausa akan kiranta cutar daji, ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama. Amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki a kai ta kanta kansa din, zai kyautu wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka, saboda zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din da kyau. So a dunkule, ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da ke iya kama bil'adama. Akwai ciwuka da kamar ake kiransu infectious, ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon, kamar misali ciwuka da suka kama na malaria, ko kamar shiga HIV/AIDS, ko kamar tuberculosis nan, ko kamar cholera. Sun ga su wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam, kwayoyin cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus, ya je ya taɓa wasu abubuwa su zama ya janyo shi mara lafiya, rashin lafiya. To wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka. To akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu ba ne ya shiga jiki, a shi jikin ne da kansa ya samu matsala, wani tsare-tsare da tsarin jiki ya dinga tafiya a kai, wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin. Wanto misalin irin wannan ciwukan shine, kamar a ce cutar wannan siga da dukkan mu yawanci mun santa ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini to kin ga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarda ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da pressure din su ke samun matsala su sai a to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'in na jini wanda wani tsari ne na jiki yake samun matsala ba wai a alal akasari wani abu bane yake shiga yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala da wasu nau'ukan jiki to dan haka tunda tana cikin wannan abin nan za mu yi bayani menene misali ta yake yake da kuma yake abin nan wato wanda Allah ya halicci jikinmu ko jikin bil'adama Allah ya halicce mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kiran su cells cells nan kuma da suke jikinmu su ne kamar rukuni mafi kankanta na rayuwa a jikin dan adam wanda kowace cell tana kamar zaman kanta ne tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce huhu ko hanji ko hanta ko koda wanda kowace wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata ake iya aiwatarwa to cells nan yadda Allah ya halicce su kwayar halitta ba wai suna nan da adawuma bane suna da kaman wa'adin rayuwa da Allah ya yarda suke akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali muka dauki kaman kwayar cells na jini kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini yawanci ya ce wa'adin rayuwa su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a sake haifar wasu wannan din kuma ci gaba da ra'ayi ci gaba da tafiyar da aikace-aikace
yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da haifarsu
a'a ba gaskiya ba yi da dangantaka da abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu genes wasu wato su wannan genes sun kaman wasu kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na cellin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama to wannan genes din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar cells nan yayi ko kuma bai ba to a kwayar cutar matsalar cutar kansa wa'annan genes in particular su ne ke samun matsala idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan cell din da ta mutu ba ko wa'adin ce na mutuwa yayi kuma ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka daukan mata ko kuma wa'adin da ya kawo ta rayu to wannan sai zama matsala saboda in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yanda ya kamata ta zama wannan girman na ta fiye da yanda ya kamata ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke masu matsala kuma idan ta daɗe za ta iya girman har da za ta fashi in ta fashi kuma ta kashi-kashi kuma sai ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara tasuwa a wasu ɓangarori da sa kamar ita cutar kansa ita ga aka santa da cewa kamar ta zace da yake ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can ta harbi can ta harbi can ta harbi can to wannan akasar wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban ummul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan cell ko na a ce hanji ba to sai ka mutum ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na hanta ya samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da zai makomancin su to kuma in kaman a ce mutum daga na hanjin ya samu matsala to nan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ya ta'azzara za su fashi da kuma suke bazuwa a cikin jini da kuma zai su harbi kaman kwakwalwa ko su harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin yake kai da al'amura saboda su wannan cells din kaman sun zama sun bijire wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da kuma ka'idar lafiya wanda kuma koya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to dole ne a samu matakar matsala na rashin lafiya
to kaman wani irin rashin lafiya yake haddasawa
ya danganta ne da kamar da nake a miki ita cutar kansa ta kasu kashi daban-daban kuma ba irin a wurin da ba ta iya kamawa a ciki to ya danganta da yanayin rashin lafiya ya danganta da yanayin inda ta kama ne in kamar cutar sace ta hanji ko ta hanta ko ta jini ko ta kwakwalwa da dai sauransu to amma dai akasari a duk wani case na magana cutar kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo wato zafi da raɗaɗi da zaki samu tana daga cikin ciwuka wanda ta kowanne raɗaɗi a yanayin abin nan shi yasa ma a yawancin magungunan da ake da har akan kure a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi so kuma akwai kamar aka ce abu ne wanda ya shafi kamar kansa ta kamar fata to da kike kamar akwai kuraje da kamar wuri yana yankewa yana kamar ruɓewa yana lalacewa da sauransu to haka nan in kuma shi ma a cikin jikin ne kamar in a hanta ne ko a huhu to wurin zai zama kamar yana yi kamar yana ruɓewa yana lalacewa to da kaushe ke haddasa wannan tsananin raɗaɗin da zafi da kuma matsananin ciwo zazzaɓi da dai a sauransu.
To likita ta wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce? Ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce?
Yawwa to masha Allah wajiya isa wannan tambaya ce mai kyau a wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo cutar kansa ne kuma kafin maybe na dan yi bayani zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mai sauraronmu wato ita kanta kansan tana da mataki ciwon akwai kamar mataki na ɗaya akwai mataki na biyu akwai mataki na uku na huɗu har zuwa mataki na biyar to wannan matakan a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi na daban wanda zai iya nuna iya gano wannan cutar kansan to amma idan mutum ya je kasashenmu nan masu tasowa da ba mu samu cigaba yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cutar kansa ce to sai cutar nan ta kai kamar mataki na uku na huɗu ake iya ganin ta shi ne irin gwaje-gwaje akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini wanda za a ɗauki jini a duba akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto kamar x-ray da kuma su kamar MRI da radiography akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a ɗauki yanki ko ɓangare na inda yake yin ciwon a yanka wanda ake kira kamar biopsy da a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba a gani a menene yake cuta wannan zai iya tabbatarwa cewa wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba to abin babban damuwa shi matuƙar cutar kansa ta kai wannan mataki na uku ko na huɗu to tana da wahalar magancewa abu ne mai matuƙar wahala yin maganinta ko kuma iya warkar da mutum daga cutar to yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganinta sai da a matakin farko da mataki na biyu yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ma wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani ko raɗaɗi ko wani damuwa ko sauransu kuma ko da ma ya ji wani abin nan din ya je asibiti musamman a mamu kasashen masu tasowa ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu ran ɗaya da take ɗinta da wurin mu gane ta da wuri to wannan shi ne ma babban umar a bayan da ya sa muka tafiya akan cewa mu a nan bangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali a kai shi ne za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba ɗaya.
Gaskiya ne. To likita tsadar kayan ne ko kuwa iliminmu ne bai kai nan ba ko koya abin yake ne da bamu da wannan kayan gwaji na mataki na ɗaya na biyu?
Wato abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi za a iya cewa biyu ko uku. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba yi kayan ba ne. Su ko su ma kasashen da aka samu ci gaba. Suna da wannan challenge din na misali akwai rashin wayar da kai na jama'a na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abu ne ke take so shi wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum ya kan je asibiti ana mai gwaji kamar tsakanin lokaci zuwa lokaci
kamar wata ko wata duk wata uku
ba wani dan bai da lafiya ba ko lafiyar shi kalau amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci to a wannan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri.
To
amma tabbas kaman daga can tsadar kayayyakin iya da rashin kayayyakin yana da tasiri. Saboda misalin da mutum zai fi saurin fahimtuwa, yawancin wannan tests da ake iya yi wanda za a iya gano ta wannan mataki na daya da na biyu, ana iya cin su ne a kaman ɗakin bincike na irin wanda ake kira biotechnology labs, wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid, wannan corona da take ta gaban mutane. In kika duba lokacin da corona nan ta zo, ai kusan yawanci ba mu da ɗakunan binciken
ya
tantance ta da gano ta, an ta surutai a kai to kafin su dai
jama'a su taimaka da kuma gwamnati.
Yawwa, an daɗe ma akwai jihohi da yawa da ba su da shi kwata-kwata. To irin wannan ɗakunan binciken ba mu da su gaskiya, kuma ba mu da su inda ma ake da su, za ki samu ba su wadata ba, ba su isa ba. Saboda tabbas kayayyakin da ake buƙata a ɗakunan binciken suna da tsada matuƙa, kuma ba wai kawai injinan ba. Su kansu kayayyakin da idan abin da su wana wanda ake amfani da su ta tafi da gidan ku, da za a yi amfani da su a gobe ƙara suwa, suna da tsada matuƙa. To amma dai babban dai dalili shi ne rashin tsari na kiwon lafiya mai ƙarfi da ba mu da shi,
da kuma rashin ilimin ai haka.
Wannan shi ne gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu. Amma akwai ƙwararru, wanda ƙwararru ne sosai wanda sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin sosai.
Yanzu haka
suna babban kalubale.
Yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki koko suna kasar waje suna aiki?
Kwararrun nan da tun a kasar samu suna kasar wajen. Amma akwai tsirarru da yawa wanda abokan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki, suna kuma ba da daidai gwargwadon gudun motsi gaskiya da abin da yake nan a ƙasa.
Likita, idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta, me kuma ya kamata a yi, wani mataki kuma za a dauka?
To babban mataki kamar dai ga duk wani rashin lafiya shi ne da zarar Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cuta kansa, to a maida hankali da wajen magani da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya rasu baya. Saboda ba shakushi magunguna suna da daki-daki akan maganar kula da cutar kansa. Akwai dakin magani, akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai maybe canja yadda yake yi don ya taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki. To babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta shi ne mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su. Magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani, suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kauce wannan tsarin. Dole sai an bi tsarin hannu sau da baka dai ana so a samu nasara. Don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah.
Ya farashi fa, farashin maganin?
To a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa. In kika duba ko anan su kasashe ma da suka samu ci gaba. Ai cutar kansa tana da cutar da tafi kowace tsadar kula da kuma magancewa. Yawanci ma za ki ga irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashe waje, za ki ga wasu ma sa da sukan cire ta cewa ba ta cikin tsarin wannan inshora. Don saboda tsadar magungunan da kuma maybe wahalar samu. To gaskiya abu ne masu matuƙar tsada, kuma abu ne mai iya janyo damuwa ga ba wai shi mara lafiya ba ma har ƴan uwan shi. Saboda za ta iya janyo matuƙar ƙalubale ga tattalin arzikin shi mara lafiya da ƴan uwansa saboda tsadar irin magungunan. Kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ana cewa sun kai 80,000 ko 40,000 50,000 allura guda ɗaya, kin ga abu ne wanda yake ya matuƙar ya ta'azzara sosai. Musamman a isan tattalin arzikin da muke cikin mu a nan Najeriya.
To likita, bari mu dawo kan abin da ke haddasawa. Ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta. To mu taɓo wannan kaman me da menene za su iya haddasa wannan cuta?
To Hajji Aisha, a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da cutar kansa aka raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko huɗu.
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da ita ce haifar da cutar kansa aka raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu. So kashi na farko shine akwai gado kaman na ita kanta kwayar halitta na jikin shi bil adam. Abinda wanne yake nufi shine akwai wanda mutanen da halittar su akwai su wannan jeans din da zasu iya kusan kansa ko wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a halittar su, kuma wannan abin yana bin tsatso kaman yana bin jini yana bin gado. Dan haka in kaman yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taba cutar kansa ta kaman jini, to akwai yiwuwar ƴaƴan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon, saboda kwayar halittar su cije ne iri ɗaya ne akwai wannan gado. To bayan wannan bangare na gado da shi ne ya kira genetic wato hereditary. Akwai kuma shi ɗaya wanda shi ma muhimmi ne shine kaman a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi. Wannan ya haɗa da kaman abinci ci maka, wani irin abinci ake ci, ya ake cin abincin, a wani lokaci ake ci, da kuma a shi kanshi maybe tsaftar abincin da ake ci. To duk wannan abubuwan suna da tasiri akan ita yadda wannan. Bayan kuma abinci, wasu abubuwa wanda maybe mutum ke ta'ammali da su wanda ba abinci bane kaman a ce taba sigari haka da ake sha, da kuma kaman wanda suke mu'amala da barasa, ko kuma bayan wannan ma kaci gurin akwai wasu abubuwa wanda kaman akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kaman a matsayin abu don su kawo kaman ko launi a abinci ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wai su suna da wani muhimmanci ba ne a matsayin abinci, amma sukan daɗa wa abinci armashi. To wasu daga cikin su saboda chemicals ne, to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da su, har da irin abubuwan da kaman ake sawa abincin saboda ya taimaki abincin kaman ya tsawaita kaman preservatives wanda zai tsawaita nisan kwanan abinci, kaman musamman abincin da ake sa a kaman gwangwani da sauransu wanda ake so daɗe bai lalace ba da sauransu. To wannan duka da kuma tun da an ce duka lifestyle ne, har da yanayin ya mutum yake motsa jikinsa da aikace-aikace da yake yi da sauransu. To duka wannan abubuwan da yanayin kiba ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu, to waɗannan duk dai su suka taru suka haɗa kan wanda kategori na kaman tsarin rayuwa. To wannan shine kategori na biyu na abin da yake iya janyo su don kansa. To abu na uku shine akwai kuma abin da ba za a kira shi abinci ba, amma kuma abu ne wanda za a cewa kaman sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin ɗan adam. Wannan sinadarai ina muke nufi kaman sinadarai kaman na chemicals, kamar yadda aka ce kaman maganin kwari ko kuma wanda shi ne abinda muke so mu tsaya magana a kai, kaman sinadarai wanda suke na chemicals ne wanda ake amfani da su a masana'antu na sarrafa abubuwa. Wato irin waɗannan sinadaran su ma suna da alaƙa da janyo a ita kanta cutar kansa. Har ila akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kaman aiki da abin da ya shafe su ba, wanda ake kaman radiation, wani irin haske ne wanda ake iya samun shi kaman daga abubuwan da suka shafi nuclear da sauransu. To wannan irin hasken na sinadari ne wanda yana da illa. To ana iya sa wannan dai a ƙarƙashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke iya aiwatar ko suke iya ta'azzara maganar cutar kansa. To abu na hudu kuma wanda shi ne na ƙarshe, kamar yadda na yi bayani a baya, shi ne na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja, to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga yanzu wannan canjin na yanayin gani. To akwai kaman kwayar halitta na virus, wannan kwayoyin cuta ne, kwayar halitta ce ta kwayar cuta ta virus. To akwai wasu viruses wanda su ne irin abin da ke kosin wannan ciwon kaman HIV da kuma wannan ko corona. To akwai wasu nau'insu na wannan virusin wanda su ma sun samu shiga jikin ɗan adam. To su suna iya zuwa su ma su canja yanayin mu'amalar wannan kwayan halitta na cell, kuma su iya kusa yin cutar kansa. Kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata, to yawancin abin da ya fi kusa yin su za su kamu viruses ne, da kuma dai akwai kamar na hanta kansu, akwai virus ne su suke kusa wannan cutar, wasu ba kansa na taɓa hanta. To wannan dai kategori hudu su ne makusudan abubuwan da su ne suke haifar da kar daji ko kuma cutar kansa. Sai dai abinci da lifestyle ko kuma gado kamar yadda na faɗa, da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu wanda suke muhalli, ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi na insha Allah.
To likita na san a cikin harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta. Binciken naka me ya kunsa kuma a wane fanni ne?
Eh to kamar yadda na fara bayani a dazu wato yawancin bincike na akan cutar kansa ya kuma yi da hankali ne wajen ya za a samu kariya. Ya za a yi mu kare al'umman mu da mutanen mu akan burta su samu cutar. Saboda kamar da mai bayani cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganin ta da wuri sai lokacin da kamar lokaci ya kure. Kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin ce yana da wahala. Kuma ko da za a iya yin maganin ne iya da matukar tsada kuma iya da wahalarwa ga jiki. To don haka abin da ya fi zama alaƙa ko fi zama mana tabbaci makariya kar ya zama an kamu da cutar. Wanne kuma zai kawo wannan kariya shine a san wanne ne matakai da za a iya dinga dauka na wanda za mu kare kanmu. To kamar wasu daga cikin bincike da na aiwatar muhimmai wanda na wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da ci maka da mutum ake ci da kuma yadda mutane suke ci. To da kuma alaƙar irin wannan abinciccikan da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum. To yawanci za ki samu a irin cimakan mu a nan Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala-kala a nan ɓangaren duniya. Kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincikan da muke ci kamar da ake kiransu natural ba kuma kamar suna cikin ba sai zan fassara na tarar ɗin ba.
Wanda Allah ne ya bamu ba komai ake zuba musu ba a su
ne. Da an wani gurɓata su ko an canza kwayar halittar su ba. To amma babban abin da binciken ne ya gano a wannan fannin shine jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanun yawancin abinciccika wanda suke masu amfani wajen gina jiki da kuma kare jiki daga irin wannan ciwuwukan. Abinda nake nufi a misali kamar abinciccika da suka shafi kamar yanzu ganye da ƴaƴan itace su ne kan gaba a cikin nau'in abinciccika da aka tabbatar suna ba da matuƙar kariya ga jikin samun ciwuwuka musamman ga ita cutar kansa.
voahouse.com domin jin duk shirye-shiryenmu. Yanzu dai ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Titan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC ake sallama da ku. A kasance lafiya. Muryar Amurka yau ta cancanci.